Masauraron mu sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 22 ga watan Mayu. Da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Kai Ibrahim, ana ta nuna shakku kan yiwuwar ganawar da za a yi tsakanin shugaban Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Amurka ta gindaya wasu sharuɗa ga Iran idan har tana so a sake cimma wata matsaya kan shirin Iran din na kera makamashin nukiliya, yayin da ake samun tarnaki kan wasu batutuwa a zaman sasanta rikicin Sudan ta Kudu.
To kanin labaran kenan. Rundunar sojin Najeriya za ta kaddamar da jiragen ruwa na yaki guda 6.
Idan muka diba iyaka ta ruwa wadda Najeriya ke shi, dole ne mu ga muhimmancin rundunar ta ruwa take da shi a wurin tsaron ƙasa.
To za kuma a ji cewa wani babban ɗan siyasar ƙasar Ghana ya shawarci ƙasashen Afirka.
Kuma bari zuwa tura muna roƙonsu a kira mu kaman yara manyan mu su tashi su zo suna zaune nan ga baka gani abin da suke kawo. Rance yau za mu yi rance mu za mu mutu.
To kamar kowace ranar Talata kuma Aliyu Mustafa Sokoto na tafa da shirin sana tsaka mai wuya. Za a ji karatu daga Alƙur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da ake ta nuna shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa da kuma kokwanton da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara, a yau Talata shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu a fadar gwamnatin White House. Yayin ziyarar ana sa ran shugaba Moon Jae-in zai yi kokarin tabbatarwa shugaba Trump cewa ganawar da zai yi da shugaba Kim Jong-un za ta bude wani babi da zai kafa babban tarihi. A cewar jami'ai a Amurka da ma kasashen waje, shugaba Trump na tuntubar hadimansa da shugabannin kasashen waje kan koya je Singapore domin haduwa da shugaba Kim. Wasu jami'an gwamnati a Washington da suka nemi da kada a bayyana sunayensu sun dora laifi akan jami'an Koriya ta Kudu kan yadda suka zuzuta aniyar shugaba Kim ta kwance damar kera makamashin nukiliyansa. Wannan kuma wata mahanga ce da wasu dake wajen gwamnatin ta Trump suka amince da ita. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar da wasu jerin bukatu masu wuyar a yi aiwatar da su waɗanda za a yi amfani wajen cimma sabon matsaya kan shirin kera makamashin nukiliyan Iran. A jiya Litinin, Pompeo ya fitar da jerin bukatun guda 12 yayin wani jawabi da ya gabatar a zauren wata gidauniya mai ra'ayin mazanjiya wacce ita ta shimfiɗa wa gwamnatin Trump wasu tsare-tsare tun bayan da ta fice da wannan matsaya da aka cimma da Iran kan nukiliyan nata. A cewar Pompeo, idan har za a sake kulla wata yarjejeniya, dole ne Iran ta yi watsi da duk wani aikin kera makamashin nukiliya tare da baiwa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya masu sa ido damar ziyartar duk wani wuri da ake gudanar da shirin a ƙasar ta Iran. Idan kuma har Iran ɗin bata sauya akalar tafiyarta ba, a cewar Pompeo, za a ƙaƙaba mata takunkumi matsin tattalin arziki da bata taɓa gani ba. Sai dai shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi watsi da wannan barazanar. A wata sanarwa da ya fitar wacce kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Iran suka wallafa a jiya Litinin, Rouhani ya ce wacece Amurka da za ta riƙa faɗa wa Iran da duniya abin da za su yi. Ya ƙara da cewa a yau Amurka ba abin da za su iya cewa a duniya domin ƙasashen suna da 'yancin gashin kansu. Amurka ta saka takunkumin tattalin arziki a kan Venezuela a jiya Litinin saboda abin da ta kira magudin zaɓe da aka tafka a wajen sake zaɓen shugaba Nicolas Maduro a wa'adi na biyu na tsawon wasu shekaru 6. Shugaba Trump ya sanya hannu a kan wata doka ta shugaban ƙasa da zai iya ɗauka na gashin kansa ba tare da izinin majalisa ba, wanda ya haramta wa Amurkawa yin cinikayyar man fetur da ƙasar ta Venezuela wacce a da tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke gaba-gaba wajen samar da man fetur a duniya. Hukumomi a Caracas, babban birnin ƙasar ta Venezuela, sun soki labarin takunkumin, inda ministan harkokin kasashen waje George Areza ya faɗa mini ma labarai cewa matakin na Amurka haramtacce ne. Yana mai kwatanta shi a matsayin hauka da gidadanci da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kwanaki hudu da aka kwashe ana wata tattaunawa cikin sirri a Addis Ababa babban birnin ƙasar Ethiopia. Wani jami'in gwamnatin Sudan ta Kudu ya ce bangarorin da ke fada da juna a Sudan ta Kudun sun samu ci gaba kan batutuwan da suka shafi tsaro, amma ya ce gaskiya ba a samu wani kyakkyawar wato kwakkwaran ci gaba ba kan batun shugabanci da sauran manyan batutuwa da ke kawo tarnaki a rikicin ƙasar. Ministan yaɗa labaran ƙasar Michael McHugh ya faɗa wa shirin MA South Sudan in Focus cewa bangarorin biyu sun amince su haɗi dakarunsu wuri guda, amma kuma an samu cikas wajen amincewa da tsarin da za a bi wajen cimma hakan. Ya kuma ƙara da cewa har yanzu ba a cimma matsaya ba kan yadda za a raba makamai da sauran hukumomin gwamnati, waɗanda suna daga cikin manyan ƙalubalen da ake fuskanta tsakanin gwamnatin ta Sudan ta Gudu da kuma wakilan 'yan adawa a wajen tattaunawar. Su da 'yan adawan na zargin gwamnatin da ƙin ɗau sadaukar da wasu buƙatunsu, zargin da Minista McHugh ke musantawa. A Thailand, dubban 'yan sandan ƙasar ne suke sintiri kan titunan birnin Bangkok, yayin da masu zanga-zanga suke shirin yin maci domin tilasta wa sojojin ƙasar su gudanar da zaɓe. Duk da haramta ko wani irin gangami na siyasa, masu zanga-zanga sun hallara domin tunawa da cika shekaru hudu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin Yingluck Shinawatra a ranar 22 ga watan Mayun shekarar 2014. Prime Minister Prayut Chan-o-cha, wanda shi ne babban hafsan hafsoshin ƙasar lokacin da suka kifar da gwamnatin, ya ce za a gudanar da zaɓe cikin watan Fabrairun baɗi. Sai dai masu zanga-zanga sun ce ba su da tabbas kan jadawalin zaɓen da sojojin suka shirya, saboda haka suna so a yi zaɓen cikin watan Nuwamba. Sojojin sun sha jinkirta zaɓen, wanda da farko suka ce za a yi shi a shekarar 2015. Mai fafutukar 'yancin ɗan adam ɗin nan da ta taimaka wajen fara yaƙi a bar mata su tuƙa mota a Saudiya ta ce tana samun sakonnin da ke barazana ga rayuwarta yayin da aka tunkari lokacin ɗage wannan doka. A shekarar 2011 an taɓa rufe Manal Ash-Sharif bayan da ta saka wani hoton bidiyonta tana tuƙi a ƙasar ta Saudiya, ƙasar da ita ce kaɗai ta haramta wa mata tuƙi a duk faɗin duniya. A Sharif, wacce yanzu haka take zaune a ƙasar Australia, ta faɗa wa kafafen yaɗa labaran cikin gida a jiya Litinin cewa tana shirin komawa ƙasarta ta kuma tuƙa mota ta zagaya ƙasar idan an ɗage dokar a ranar 24 ga watan Yuni. Amma kuma ta yanke shawarar cewa za ta zauna a Sydney, babban birnin ƙasar ta Australia, bayan da aka tsare wasu fitattun masu fafutukar 'yancin ɗan adam su bakwai a ƙarshen makon da ya gabata a Saudiya. To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, idan an tuna bara, babban hafsan mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Ibok Ite Ikwe ya gaya ma majalisar dokokin Najeriya cewa rundunar na bukatar dala sama da biliyan guda saboda sayan kayan yaƙi. To, da alamar dai an fara dacewa saboda rundunar na gab da kaddamar da wasu jiragen ruwa na yaƙi da ta siyo daga ƙasar Faransa. Hassan mai da kaina gare ka.
Yayin da take shirye-shiryen bukukuwan cika shekaru 62 da kafuwa, rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce tana ci gaba da samun sabbin jiragen ruwan yaƙi, baicin kuma ƙara inganta waɗanda ake da su a halin yanzu. Kamar yadda babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ruwan Najeriya Vice Admiral Ikwe Ibas ke cewa,
"Najeriya Navy recently acquired 6 Osiya fast
kwanan nan rundunar sojojin ruwan Najeriya ta sami karin wasu jiragen ruwan yaki daga kasar Faransa har guda 6 da kuma za a kaddamar da su nan ba da jimawa ba. Ya zuwa yanzu cikin wannan shekara a jimlace kimanin sabbin jirage 173 kenan muka samu. Waɗannan jirage sun taka rawa gaya wajen inganta aikinmu na ƙara samar da tsaro a baki ɗayan Najeriya ta ɓangaren ruwa." Vice Admiral Ibas ya ci gaba da cewa,
"The Nigerian Navy has adopted a double-pronged strategy.
Dundunar sojojin ruwan Najeriya na kara daukar matakai masu dungu biyu wajen cimma muradunta a samar da karin jirage, koda baya ga sayo sabbin jirage daga ƙetare. A ɗaya bangaren kuma, muna haɗa kai da injiniyoyinmu a nan cikin gida wajen samar da wasu ƙarin jiragen.
The Nigerian Navy is complementing with local construction of ships.
A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, wannan mataki na ƙara samar da sabbin jiragen ruwan yaƙi ga rundunar sojojin ruwan zai yi tasiri wajen samar da tsaro.
Idan muka diba iyaka ta ruwa wadda Najeriya da shi, dole ne mu ga muhimmancin da rundunar ta ruwa take da shi a wurin tsaron ƙasa. Saboda haka duk wani gudunmuwa da za a yi ma ita wannan runduna ta sojojin ruwa kenan ba zai yawa ba. Kuma idan muka diba baya irin rikon tsakanin kashi wadda gwamnatoci aka yi ma wannan bangaren na hukumar soja, gaskiya sai dai mu yaba mai ita wannan gwamnatin yadda ta kusan ta zo take kokarin karfafa wannan runduna ta ruwa. Ba shakka samun jirage da kuma horo wa'anda su sojoji na rundunar ta ruwa suke samu zai taimaka ma ƙasa a wurin kare kanta daga wani farmaki wanda za a fito mata da shi daga ta waje kenan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida
Hassan. To, kwanan nan ɗan takarar shugaban ƙasar Ghana a zaben da ya gabata a ƙarƙashin jam'iyyar APC Dr. Hassan Ayariga ya kawo ziyara a nan sashen Hausa. Cikin tambayoyin da na yi masa har da matsalolin da ƙasashen Afirka ke fuskanta da kuma mafita, inda Dr. Hassan ya ce,
ƙasashen Afirka duka gabaɗaya ba wanda ke tunani food security. Saboda suna samu China, suna order, suna samu Pakistan, suna order. Me yasa kuna da kasa mai amfani ba za ku yi normal ku feed kanku ba? Abinci na da tsara Afirka, me yasa? Farkon yunwa ke bari mutum ya fuci da nan wansu. Na biyu sai mu duba education. Education shine backbone na Afirka da muka rasa. Ba ku iya ba ku da industries daga Afirka ba wani. Kullum kuna import gadgets ga duka muna. Yosin Afirka zai tashi su da kansu su ce kamar African Unity. Mu yi mu da kanmu muna da African market within. The African da ya kama cewa kaman daya Ghana ya produce loruka, Nigeria ya produce spare parts, wanga gari ya produce engine, wanga sai mu yi African trade within. Sai mu bari zuwa ture muna roƙon su a kira mu kaman yara manyan mu su tashi su zo suna zaune nan ga baka gani abinda suke kawo rince-rince. Yosu zamu yi rince mu zamu mutu. Allah ya bamu namu, amma Allah bai bamu leaders da za su iya su gyara garin mu ba, shi yake da mu. Na uku sai mu duba healthcare, lafiyar mutum. Idan ka ci abinci ka yi boko to lafiya kamar da ka duba kana da shi. Mutane na mutuwa cikin Afirika wallahi saboda fever, common malaria. The whole of Africa ba mu iya mu yi fada da malaria ba. Ba mu iya mu defeat malaria. Malaria common mosquito tsoro, mun kasa mu defeat tsoro. Idan mun kasa mu defeat tsoro, me za mu defeat to? Tsoro. Wallahi mun kasa mu yaki da tsoro, mu iya tsoro. In ka ga mutum ya mutu Afirka abu biyu ne. Talauci da ciwo. To ba mu iya mu fita talauci nan ne.
To abu na hudu fa in akwai shi.
Na akwai infrastructure. Shine hanyoyi. Idan muna da farms, muka yi gonaki, ba hanyar da zamu kwashi abinci mu kawo gari. Ai abincin kuma ya rube. Sai mu link agric education to industry. Te gaba an ce ta nake ce inda kina yoyo ka saki zangal.
To wasu za su ga kamar kai matashi ne baka da sanayya ko ku baka da basirar yadda ainihin rayuwa take, musamman ma a ce ka zama shugaban ƙasa.
Shugaban ƙasa ba batun shekaru ba ne, kuma ba batun arziki ba ne, batun ilimi da hankali. Inda masu kudi ne, ai da Dangote ya zama shugaban Najeriya ko ba haka ba? In ilimi na ko mutane da wanda suke cikin Najeriya suna da ilimi sun fi Buhari president naku. Ka gani da muke zama Ghana, ba zan boye maka ba fa. Kowane abinci muka ci mu import ne, idan daga China, daga India, da ba za mu iya mu order abinci ba, me za mu ci?
Wannan haka yake. Kuma za a ji sauran wannan hirar a shirmu na gaba. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda a saurari karatu daga Alƙur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
Ni ce Fatimatu Zahra Umar Masaid Muhammad Ilyas Madrasat Sheikh Muhtar Siddiq Al-Islamiyya da Magagam zan karanta suratu Al-Imran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala 'alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
To da fatan an amfana. Yanzu kuma ga Aliyu Mustafan Sakkwato da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Shekara bakwai muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa. Kowa sai an jira ba taba ganin ba inda ake cin hanci da rashawa kaman cikin shekaru bakwai na isu.
Tunda aka yi kasan Niger samu yanci zuwa yau ba a samu shugaban kasa ba wanda yayi ayyuka wanda shugaban kasa Isu Mahamudu yayi a kasan nan.
Shekara bakwai na abu ba a yi bambanta danduma da na Kabewa. Shekara bakwai Barawo ya zama Muhammadu, Muhammadu ya zama Barawo. Haka muke rayuwa a cikin ta kenan.
Jama'a muna fatan mun samu ku lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai rana wannan lokaci. To a kwana a tashi yau shekaru bakwai kenan cur tun daga ran bakwai ga watan Afrilun shekarar 2011 ranar da shugaba Muhammadu Isuhu ya dare kan kujerar shugabancin jamhuriyar Niger a wa'adinsa na farko. Sau biyar Isuhu yana gwada neman wannan kujera ta shugaban kasa sai a wannan lokacin Allah ya nufi bukata ta biya. To akwai bambanci tsakanin ƙuri'un da Isuhu ya samu a zaɓensa na farko a shekarar 2011 lokacin da ya kada Sani Umaru na jam'iyyar Tanja ta MNSD da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, yayin da shi Sani ɗin ya samu kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un. Da kuma nasarar da Isuhu ya samu a tsayuwarsa ta biyu a zaɓen shekarar 2016 lokacin da a sanadin janyewa 'yan adawa daga wannan zaɓe, Isuhu ya kwashe zunzurutun kashi 92.5 cikin 100 na ƙuri'un masu zaɓe na Niger. To bambancin wa'annan ƙuri'un yana nuna yadda siyasar ta jamhuriyar Niger take ta canjawa a kulle yau a sanadin ƙawancen da ake kullawa ana kwancewa kuma a tsakanin jam'iyya mai mulki da wasu jam'iyyun adawa da kuma irin dasawar da ake samu tsakanin su kansu jam'iyyun adawan ya su ya su. To dangane da wannan mulki na shekaru bakwai da shugaba Muhammadu Isuhu ya share yana yi da kuma ƙorafe-ƙorafen 'yan adawa a kan halin da ƙasar ta Niger take ciki ta fannoni da dama, kama daga siyasa, tattalin arziki, sha'anin tsaro, rayuwar al'umma, tsadar abubuwa, cin hanci da rashawa, magana haraji da sauransu, yasa a yau muke so mu wannan muhawara ta musamman da wakilin mu na Yamai Yusuf Abdullahi ya jagoranta, ya kuma shirya mana ita a can Yamai tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu yake wakiltar rukunin bangarorin jam'iyyu daban-daban. Ba ta da ɓata lokaci ba Malam Yusuf Abdullahi, ja mu ji.
Jama'a barkanmu da yau, batutuwa dai da dama ne za mu tattauna a kansu a cikin wannan shirin na tsaka mai wuya, kama tun daga batun cikon shekaru bakwai na mulkin shugaban ƙasar Niger Isufu Muhammadu da maganar dokar kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 wacce ke ci gaba da haifar da cece-kuce, sai kuma batun shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2021 musamman ma kan batun kundin zaɓe wanda shi ma ya soma haifar da cece-kuce da dai sauran wasu batutuwa da za mu taɓowa a cikin wannan shirin. Waɗanda muke tare da su a cikin wannan zauren da farko akwai Alhaji Asumana Muhammadu, mamba ƙawancen jam'iyyun da ke mulki da ake kira MRN, sai kuma Alhaji Dudu Muhammadu, mamba ƙawancen 'yan adawa da ake kira FRDDR. Malamai barka da yau, mun gode da karɓa wannan goren gayyata. Ina ga Alhaji Asumana da kai zan farawa. A kwana tashi shekaru bakwai kenan da shugaban ƙasar Niger Isufu Muhammadu yake kan karagar mulki, inda ranar 2 ga wannan wata na Avrilu ya cike shekaru 2 a wa'adinsa na 2. Shin wace fasara za a yi wa mulkinsa na tsawon shekaru bakwai, ko kuma wani irin ci gaba ne aka samu?
To alhamdulillahi Malam Isufu, sai in ce maka ba mu ba za mu fassara abinda 'yan ƙasa suka fassara ko suke nan suna fassara wannan mulki na shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu na cewa ai tunda aka yi ƙasar Niger ta samu 'yanci zuwa yau ba a samu shugaban kasa ba wanda yayi ayyuka wanda shugaban kasa Isu Muhammadu yayi a kasan nan ba mu muka gayi ba in baka manta ba ranar da aka bude wannan sabon Ishanjer a diskurkin da babban gwamnan jaha na Yamma yayi ya hadu wannan zanci sannan yallan tsohon shugaban kasa Jawar Hamani had hawaye su kai sun zo sun gayi sun ci lalle da lalle babu shugaban kasa tunda aka Niger da aka samu wanda yayi irin waɗannan ayyuka a Niger kuma aka zo aka bada sunan kakansu a wannan Ishanjar da aka yi wanda kira Jawar Hamani wannan ita ce shaida ta farko shaida ta biyu in baka mance ba Isu Muhammadu ya zo ya bude har yanzu sabuwar hanya gagau wanda aka yi tsakanin ballai yara loga hanya ce wanda tunda aka Niger ramu ne mutanen loga in kanka sun ta gida sai dai in mutu akai ta zan cilas amma hanyar nan gagau an yi ta sabuwa keras wanda ba wanda taba yi mata kwalta sai Isu Muhammadu
bayan kamar gina hanyoyi kamar wani irin ayyuka shugaban kasa ta Niger yayi game da abinda ya shafi sauya rayuwar talakawa
madalla ai Isu ina gaya maka ai abinda shugaban kasa yayi wanda ya kawo sauki ga al'umma na farko da shine wannan program da aka ce ma Troisen
wato Niger
tunda shugaban kasa Isu Muhammadu zo kasan nan ka taba jin an yi kukan yunwa an ce kururu ka mun taimako da kasar waje ga yunwa ta samu Niger a lokacin Niger kowa ya sani shekara biyu zuwa shekara biyu yunwa ke wayewa ta kai yau shekara bakwai da Isu Muhammadu yake shugaban kasa ka ji wanda ya ce maka kururu ku taho yunwa Niger ta wace gari kaza ko ta kori gari kaza ko ta hana gari kaza ruwa na sha gari zuwa gari yau duk garin da adda matsala kasar gata Niger wannan matsala ta kare
Haji Dudu Rama ya ku a bangaren ku na ɗan adawa kuke kallon kamun liddan shugaban kasar Niger Isu Muhammadu a tsawon shekaru bakwai na mulki
shekara bakwai nan da shugaba Isuhu yayi mu a ganin mu in aka kiyasta aka dora akan wato skeli wanda yake bada raskwana da hisabi na siyasa sai muka shugaba Isuhu bai ba komai a wurin mu komai bai ba saboda me shekara bakwai yayi wannan shekarun bakwai shekaru ne bakwai na taka doka shekaru ne takwai na yin yi da doka abinda ya ga dama da doka kamar doka wadda aka yi to dan su aka yi ta ba yi su ba dan talakawan kasan da suka zo suka jefa ƙuri'a aka samu kundin tsarin mulki wanda ake kira constitution sai suka maida doka su ne suke da doka in kana tare da su to doka kai bata shaiki ba in banka tare ina zuwa
dokokin da kuke ganin ya taka
ina zuwa dokoki masu dimbin yawa sai na baka misali suna da dimbin yawa bakin dari ma muka tsaya saboda dokokin suna da yawa cikin shekara bakwai din nan kai ka sani ni na sani ɗan ƙasa sun sani a Niger muke rayuwa a wani wuri ba kuma a Niger kake min tambayan nan don haka kenan amsar wannan tambaya duk ɗan ƙasa ya sani na biyu shekara bakwai cikin talauci ɗan Niger ya rayu cikin fatara da talauci a cikin shekaru bakwai ɗan Niger ya rayu yana ji a cikin sayinwa misali yanzu in ka diba cikin waɗannan lunguna na Yamai cikin bayan gari na Yamai akwai mutanen karkara kai har daga mutanen maradi an gudo a talabijin sun zo yunwa ta koro su daga cikin ƙasashe
da wannan tsari na Troisen
Troisen din da kafin su zo mutane bisa yin dankalin tura bisa salati da kafin su zo ɗan Niger ce ɗan Niger dawa yake ci da ɗan Niger don kenan wannan shekarun bakwai mutane sun shiga cikin ukuba da fatara ta tarauci shekara bakwai na rashin iya mulki shi muka wayi gari babu mulki na gari shekara bakwai na ba a iya bambanta dan dima da na kabewa shekara bakwai barawo ya zama Muhammadu ya zama barawo haka muke rayu a cikin ta kenan shekara bakwai muka rayu a cikin nan babu makaranta wato tattalin ilimi ya tabarbare wannan abin da kowa ya sani ne duk duniya ta yi magana akan wannan shekara bakwai ana kama 'yan siyasa da 'yan farar hula ana likewa da 'yan jarida a cikin shekara bakwai. Kaga wannan taka doka wanda nake gaya maka. Shekara bakwai muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa. Kowa sai a Nijar ba taba ganin ba inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru bakwai na Isuhu. Dan haka kenan mu a wurin mu idan ka zo nan ka ce mana ai shugaba Isuhu yayi hanyar sama yayi hanyar kasa. Wannan ba shi bane wato abinda dan Nijar yake bukata.
Ba shi bane hanyoyi ba
su hanyoyi ba su bane farko abubuwa ne wanda mu muka gani yana da kyau ai hanya mutum baka cewa idan hanya ba mai kyau bane to amma ba shi bane farkon abinda talakan kasan ne yake bukata.
Menene abinda talaka yake bukata?
Farko shine rayuwarsa ta yi kyau. Hanyoyi ayi mai akai su. Yanzu kai ina zuwa hanyoyi ayi mai kadai akai su. Akwai hanyar Agadas daga Tawa ka dauka zuwa Agadas. Yanzu kudin da aka kashe kusan miliyan 50 ba biyu da yanka. Idan da su ne aka yi hanyar Agadas da su zuwa Tawa, zuwa daga Tawa zuwa Agadas, ko daga Damagaran zuwa Agadas, wannan hanyar ta barbare har zuwa Arlit. Da wannan hanyoyin aka yi, da mun san an yi wani abu. Kuma hanyoyin da yake fadin cewa an yi, wasu hanyoyin don da l'Union Européenne ne, wato wannan gudunmuwa ce kasashen Turai suka bada, suka maida su ne suka yi wannan hanyoyin. Kuma shugaba Isuhu yayi alkawari bai cika ba. Wannan alkawari yayi cewa ƴan magariye ku mune kankara in muku kan itace, wato zai musu hanya kilo 10 a cikin garin su, yayi bai yi ba. To kaga dan haka mu a gurin mu wannan duk abin da suke fadin cewa a zawwa ne aka yi a lullube kura da fatar akuya.
Baka gani wata kila za a kwatanta kalaman naka na ƴan adawa ne?
Yanzu duk ƴan kasar nan ƴan adawa ne. Kashi 95 na ƴan kasar nan ba sa jin dadin rayuwar wannan mulkin, kuma sun gaza ganewa.
Haji Asumana, daidai lokacin da kake ikirarin cewa an samu ci gaba a fannoni daban-daban a mulkin shugaban kasar Niger Isufu Mahamudu a tsawon shekaru bakwai, Haji Dudu ya kwatanta cewa irin abubuwan da kuka aiwatar ba su ne damuwar talaka kamar wasu gina hanyoyi da dai sauransu.
To ga sheku malamai, to wannan duk sun mantabe ne fa aka fara da shi a yau, sai a jira mu ranar Talata mai zuwa, Allah ya kai mu lokacin da zamu dawo mu dora daga inda muka tsaya a yau. Muna gode wa su bakin namu da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara daga can Yamai. Yanzu a madadin dukkan su, ni ne Aliyu Mustafa Sakuta nan Washington. Huta lafiya.
Ta ga sheku, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Yayin da ake tattauna shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban Amurka da na Koreya ta Arewa da kuma kokwanton da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara, a yau Talata shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwaran aikinsa na Koreya ta Kudu a fadar gwamnatin White House. Yayin ziyarar ana sa ran shugaba Moon Jae-in zai yi kokari ya tabbatar wa shugaba Trump cewa ganawar da zai yi da shugaba Kim Jong-un za ta bude wani babi da zai kafa babban tarihi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar da wasu jerin bukatu masu wuyar ya aiwatar da su, wadanda da su za a yi amfani wajen cimma sabuwar matsaya kan shirin kera makamin nukiliyan Iran. A jiya Litinin, Pompeo ya fitar da jerin bukatun guda 12 yayin wani jawabi da ya yi a taron wata gidauniya mai ra'ayin mazan jiya wacce ita ta shimfiɗa wa gwamnatin Trump wasu tsare-tsare tun bayan da ta fice daga wannan matsaya da aka cimma da Iran kan nukiliyanta. Amurka ta saka takunkumin tattalin arziki a kan Venezuela a jiya Litinin saboda abin da ta kira magudin zaɓe da aka tafka a wajen sake zaɓen shugaba Nicolas Maduro a wa'adi na biyu na tsawon shekaru 6. Shugaba Trump ya sanya hannu akan wata doka ta shugaban ƙasa da zai iya ɗauka na gashin kansa ba tare da izinin majalisa ba, wanda ya haramta wa Amurkawa yin cinikayyar man fetur da ƙasa ta Venezuela wacce a da tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke gaba-gaba wajen samar da man fetur a duniya. Hukumomi a Caracas, babban birnin ƙasar ta Venezuela, sun soki labarin takunkumin, inda ministan harkokin wajen ƙasar wato George Areza ya faɗa wa manema labarai cewa matakin na Amurka haramtacce ne, yana mai kwatanta shi a matsayin hauka da gidadinci da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa. Bayan kwanaki 4 da aka kwashe, ana wata tattaunawa cikin sirri a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Ethiopia. Wani jami'in gwamnatin Sudan ta Kudu ya ce bangarorin da ke faɗa da juna a Sudan ta Kudun sun samu ci gaba kan batutuwan da suka shafi tsaro, amma ya ce a gaskiya ba a sami wani kwakwaran ci gaba ba kan batun shugabanci da sauran manyan batutuwa da ke kawo tarnaki a rikicin ƙasar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin in sallama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga ma'aikatan kamfanin jaridar New Nigerian da ke Kaduna da kuma iyalai da 'yan uwan shugaban kamfanin jaridar wato Alhaji Tukur Abdulrahman. wanda ya rasu da daren ranar Alhamis da ta gabata. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma CD wanda ya hada mana sautin, da shi Mahmud Lallo da ya karanta mana labaran duniya, da John Ellison wanda wato shine injiniya wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.